الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيم الله تبارك وتعالى بوديا بساك دارد موانا درسي نا تفسير القرآن منا تكون سورة النور كما منا كان آيات 20-29 إن شاء الله آية تكي منا بيان لدفع الجدع abin nan akwai tambayoyi da ya kamata wato a amsa. Wanda ya ce assalamu alaikum, malam Allah ya fara lafiya, fatan alheri. Ya ce tambaya ta malam, na ci bashin wani ban samu halin biya ba, sai ya sa hukuma suka kama ni har kwana 5 ina tsare, sai ya ce su sake ni. Bayan na dawo sai ya ce bai yafe min ba, ya bar ni da Allah in ban biya shi ba. Tambaya, in ban biya ba na yi laifi? Sai tun da an tsare shi, watakila kenan an masa tsarewar kudinsa. Ita dai shari'a abinda take shi ne idan ka ci bashi ka biya, sannan kuma wanda aka ci bashinsa ba a samu damar biya ba, in har da gaske ne ba a samu damar biya ɗin ba, to shari'a ta ce masa ya yi haƙuri har lokacin da Allah ya wadata ka. Idan wa'adin da aka yi da kai ya ci taba ka samu kuɗi ba, to abin da shari'a ta ce ka je ka yi masa bayani cewa wa'adin da na ɗauka ya zo a ba ma samu kuɗi ba, don haka ina neman a ƙara ba, kuma za a ƙara maka kada a ƙara maka ko kobo a wajen biya. Daga ƙarshe Ubangiji cewa ya yi, da wanda yake bin ka ba shi ya yafe, da ya fi maka alheri, saboda mu kuma abin da za mu ba shi daga wajen mu ji Allah. Kamar galibin mutane ba sa kula da wani wanda Allah ya girmama shi har ya ba shi kuɗi, wani zai ci ba shi abin sa. To ya kamata ku ya gane cewa Allah ya girmama shi akan wani mutum, kuma wanda Allah ya girmama ka akan sa, to ba cewa aka ce masa wulaƙanci ba, kamata ma yake ji ka tausaya masa. To amma ka sa an rufe shi, sannan kuma kana zuwa kana cewa ba ka yafe ba, kimis kana san cewa tunda ba ka yafe ba za ka biya ka alhira ne, ko tunda ka bar shi da Allah. To shi kenan, yanzu idan kuka je wajen Allah kuma sa'a ka tafi aka kulle shi, shi ma kuma shi kenan sai Allah ya bari kai ka kulle shi a banza. Mu bayan ba ka yafe ba, ka san da tunda ba ka yafe ba za a biya ka kenan alhira, to shi ma za a biya shi alhira. Amma shawaran mu shi ne tunda ya tambaya wai idan bai biya ba yana da laifi, sai kana da laifi, kana da laifi, saboda kuɗinsa ka karɓa kuma dole ka biya a kan haka kuka yi da shi. Don haka abin da ya kamata ka yi, ka biya shi kuɗinsa in ya ga dama kai ma ka ce baka yafe ba a zai wajen Allah shi ne an yi tanjarar ka biya shi kudin ka sannan sai ka bar shi da Allah shi ɗin ma zai gani a wurin Allah ai anan mun taɓa karatu muka ce to yanzu idan kana bin mutum ba shi sai ka ga aka kulle shi kuma ɗan uwansa suka zo suka yi belin suka biya kuɗi yanzu kulle shi da aka kuma ya zama a banza ita hukuma tana da daman ta tsare mutum musamman idan akwai tuhuma hukuma tana da daman ta yi wannan karo idan ko a musulunci ana ba su amma abinda ake yi shi ne ba a duka ba a cikin ɗin mutum da wuta ba a masa wata barazana ana bin sa dai kullum ya fito ya faɗi gaskiya amma ba wai a ce zarafin sa ba shari'ar musulunci ba ta yadda da wannan ba to wannan shi ne saboda haka dai ina baka shawara tun da zai sa a kulle ka kuma har yanzu bayan ya kulle ka ya dawo yana cewa bai yafe ba in kana da hali kawai ka biya shi sannan kai ma sai ka ce baka yafe kulle ka da aka ba jira Allah ya za su tayi a cikin da misali shikenan wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam barka da shan ruwa fatan Allah ya karbi ibada amin Allah ya ji kan iyaye amin muna roƙon Allah ya ji kan su gaba daya tare da naka da namu duka da sauran mutane malam menene bakance wato a addinin ko a addinance to akwai bakance a gargajen a ƙwararru akwai bakance kuma sannan a kakurce to ai tun da yake bakance to zai bari ba sai an taɓa a addinance ba in dai ba wani abu yake ne ba babu bakance a kakurce yawa to shi ba kance wani abu ne wanda mutum yake dora ma kansa wani aiki wanda ba Allah ne ya dora masa ba to idan ya dora ma kansa sai Allah ya ce na yadda na karba wajibi ne kuma zai tayi kaza shi ne misali mutum ya ce to idan na ci jarrabawa a makaranta to sai na yi azumi uku misali to wannan shi ake kira ba kance ko ka ce idan dai har aka aure ka to sai ka yi talaka da kuɗi kaza to wannan abin da ka ambata sai ka yi yanzu ya zama wajibi shi ake kira nazar amma malamai sun tafi a kan cewa ba a san sa ake yi ba a san musulmi ma ya yi saboda bai kamata ka ce za ka yi ma Allah azumi amma sai in ya sa ka ci jarrabawa kai in ba ka ci jarrabawa ba za ka yi ma Allah ɗaya abu laifi da wannan shi amma idan kai kuma to wajibi ne sai ka cika abu akwai masu yin wannan tun ya sai maka idan kaza ya faru to zan yi kaza to yanzu Allah kake ginda ma sharafi ba a son ka ginda ya ma Allah wani sharafi in na ka masa bauta ka masa bauta ba sai ya yi maka wani abu domin tun da ya halitta ka Allah ya gama yi ma komai da zaka na ka ba za ka zo ka saka masa sharafi ka ce Allah in kana son ma azumi uku to ka sa in ci jarrabawa a wannan ba za ka yi ma Allah irin wannan sharafin ba ina ba za dai harbe ne na ka shi sa malamai suka ce ba kance ba a son yin sa amma kuma idan ka yi to ka lizinta ma kanka wata ibada wanda dole sai ka yi domin idan ba ka yi ba akwai kafara ma a kanka na sannan tabbiya ce malam yaya ake binciken aure da kuma suwaye mutum su waɗanne mutum kenan ya kamata ya nemi shawara na gode wanda watakila ya ɗan mai yiwuwa ko yana son ya kama hanya yana neman waya ake bincike a neman wurin to abinda malamai suka ba ka hanya ta bincike ta farko ita ce addu'a wannan kuma idan ka roki Allah to kamar ma ka dauke bakanka bincike ne yanzu ka ba mu Allah ya bincike na din da ka gane magana ko wannan shine wanda ya kamata ka bincika shine kai addu'a ka roki Allah to kamar yanzu ka ba mu Allah ne ma yayi ma bincike na biyu suka ce istikhara shine za ka yi sallah ta istikhara sallar raka'a guda biyu sannan ka roki Allah cewa wannan abin da ka sa a gaba to idan akwai alheri ya tabbatar maka in babu alheri ya sanza maka da abin da yake alheri to kaga wannan kuma ka zama makin duk ka wuce mutane yanzu ka tafi wajen Allah don haka ka sha kan kowa a kan mai wani mutum da zai zo ya ba ka shawara Allah ya yi gaba domin shi ka ba ma shawara ka kuma neman zaɓi wannan shi ne na farko wanda kuma da yawa cikin matasa hankalin su ba ya kaiwa kan wannan da yawa kawai ya ga bodi ne kawai na ga wannan bodin ya yi maka shi kenan kawai ba zai zo maka da yanzu a ciki ko ba haka ba haka lamarin yake ba ka gaya ma Allah tukunna saboda in dai bodi ne bodin bai kai na maciji kyau ba don maciji yana da cikin amma mugu ne wannan saboda haka ka sha ruwan kanka ka rinka komawa wajen Allah kai ta addu'a wannan shine abin da ya fi maka alheri shine waɗanda ya kamata ka bincika a wajen ka shine Allah na biyu suka ce wanda za a nemi wato shawara ko bincike a gurin su shine al-isti'anatu bin nisa'i salihat ka rinka neman taimako da shawarwari a wajen mata nagartattu ba wai irin da yamma a saka kallabi a fito da la'asar ana ibini shau ba su ba wani ɗan ibini shau ba abokan ba da shawara ba ka samu salihan mata nagartattu ka rinka shawartar su ya ya kamata a yi su ne za su gaya maka wannan gina abin da wasu malamai suka tafi a kai na uku shine suka ce al-bahth fi bi'ati salihah wato ka rinka bincike a kan bi'a yana nufin environment ɗin da yarinya take rayuwa wato wurin da take rayuwa wani irin wuri ne saboda kun san wato environment yana da tasiri watakila environment ɗin da ka jefa kanka su a al'adunsu aure yana da tsada kuma yana da wahala so ka kula da environment da zaka je neman aure ya ai gidan su a daidai kuma wani bangare ne ya suke ya al'adun su suke wannan shi ma zai taimake ka wajen samun sauki ko fahimtar da wa zaka zauna kuma wajen su a kaje ba wai kawai ka ga abin nan ba watakila yanzu misali a nan kawai kana nan muka je ka fara neman aure kila a Enugu to kaga watakila environment din yayi daban-daban ko ba komai in kai wasa kafin matar ta zo ranka sai ya baki watakila saboda inda ka je ka ɗauko environment din bai dace da kai ba yanzu kuna fahimta ko shi yasa nake cewa ku rinka hulɗa da malamai kuna tambayar su su ne suka san abubuwa amma kai kawai kana yawo da a gari wani sai keke haka shi ke nan sai ka ɗauka ma kanka saboda ka karanta littafin kanawa na ƙarya ɗin nan wanda suke daga marubutan mu ko abokan hira kana jin wai da wannan zaka nemi aure hauka suke wannan man duka tusa ta kawai zaka su baro ko su dawo sai ka kula da aina zaka ko a gari yanzu wata kila a nan gari in ka tafi anguwanni gari in ka tafi su wata kila zaka samu al'adar waccan anguwar ba ita ce ta waɗancan ba zaka samu an bambanta so sai ka kula da inda ma zaka saka kanka tukunna neman aure abu na hudu suka ce as-su'alu 'ala al-usra dole kai bincike akan family gida domin wata ƙyar ba maganar uban take ji ba maganar uwar ne ita uwar kuma to yaya take zaune da uban shi ma wannan duka abin da ya kamata ka bincika ne kada ka ga mutum kawai yana ta yawan sallah a masallaci kai tsammanin duk 'ya'yan haka suke watakila matar ita take da tasarrufi a kan me akan 'ya'yan so dole ka tambaya akan family ya ake a ciki saboda ka gamu yadda wato za ka yi. Na biyar wacce za ka bata ka samu dai wadda take da iltizamul din ana wadda ba ta raba kanta da addini ko da tarurruka ake ko biki ake ko wani abu za ka ga alamomi na addini a jikinta ba wai yar fallewa ba ce wanda kawai ina damuwar ta shi ne abin duniya kuma ita wannan tana da wasu irin sifofi sifar zatu din sifar alwadudul walud mai kauna ce kuma mai yar masu haihuwa ce sannan atta'iatul hafiza mai da'a ce kuma mai kiyaye dokokin Allah sannan kuma na ƙarshe wadda za ka shawarta shi ne mushawaratun man tafiqu bihi fi din za ka iya shawartar wadda kake da siƙa kana da tabbas a kan al'amarinka ba zai ɗora ka a kan abin da ba daidai ba yana da riƙo da addini wannan za ka iya shawartar ka a kan aure waɗannan abubuwa kamar guda tara da muka ambata sun ishe ka shawara ba sai mun ƙara maka sauran ba in kana da hankali sai ka bi waɗannan abubuwa idan za ka fara neman aure in kuma ka riga ka shiga ne Allah ya haka ka da ganjigaga ta wannan sai ka ta fama kuma ba ita ba kaga wannan kam an riga an gama wanda ka sai ka ta kokari a yi hakuri na haka a tafi har mutuwa so wannan shine kukula kukula duk mutumin da ya yi nufin family wato aure baka yi sa'a ba to rayuwarka gaba ɗaya baka da daɗi wanda bai sanar aure ba ne watakila bai san wannan amma idan baka yi dacar samun mata ba to ka gama yawo a rayuwa ko bin kuɗin da ka samu ba za ka ji daɗin rayuwa wannan shine gaskiyar magana saboda haka shi yasa abu na farko da na fara ambata maka shi ya kamata ka fara damuwa da shi yin addu'a da kuma salatul istikhara kai ta gaya wa Allah ya zaɓo maka mace ta gari amma kai ma sai ka zama na gari yawa in baka zama na gari ba to kada ka yi tsammanin kuma shi kenan za a baka ta gari alkabisa su ne da alkabisi yadda muka wuce a baya wannan ya ce tambaya na anan su ne a lokacin da ake da iqamar sallah shin akwai abinda mamu wato za su faɗa ne a babu abinda za su faɗa illa kawai su saurari iqama tarihin wadda suke da tarihi ne nan ambaci Muhammadu Rasulullah za su yi ma annabi salati sannan zai ce za a iya haɗa shafa'i da wukiri a yi musu sallama ɗaya za a iya haɗawa yi masabar imamu shafi'i haka take tafiya za a iya haɗawa kan gani yawa amma kullum abin da muke faɗa shi ne kafin ka zo ka fara tunanin da wani abu da ake yi a wani guri kuma da shi za ka yi amfani ka raba kan mutane a masallaci ne ta surutu to kai yadda kowa ya saba tunda bai saba mai shari'a a gani in kuma liman kake za ka yi irin wannan za ka haɗa shafa'i da wutir to ka karantar da mutane tukunna sai ka gaya musu ga yadda abu yi ba kawai suke zo ka yi shafa'i da wutiri ka haɗa kuma ka sallar da su ba ku saba haka ba sannan ko bayan ka sallar da ka tashi ka tsube a gurin ba ka san kowa ya zama gani to daga nan ma mun ka za su fita ai ana ta surutu yaya ake haka a so gashi nan dai kuma ka ga ya ki wa kowa ma magana ya fita ko to shi ke nan daga nan ka kawo computer tsakanin mutane so kullum kada kai amfani da wani abin da zai raba kan mutane kai amfani da abin da zai hada kan al'umma shi da ya fi dace sannan ya ce a cikin sallah ina da ina ake ɗaga hannu domin yin kabbara wurare hudu ne ake ɗaga hannu a cikin sallah na ɗaya shi da wurin kabbarar haram ana ɗaga hannu nabi lokacin da kaga makaratu zura zaka yi makuri ana daga hannu shi ma kabbara ake na uku shine lokacin da zaka tashi zuwa wato raka'a zaka daga ana daga hannu sannan na hudu shine lokacin da zaka kabbara ta tashi raka'a kullu ta uku bayan ta yi gaban tahiyya wadannan sure ake daga hannu kuma ana dagawa da daidai da kafara ko kuma zuwa daidai da kunnuwa wannan shi ne abin da ake gurare guda uku kenan wanda ake daga musu hannu sannan kuma dukkan waɗannan ala wajhil istihbab ne a kan fiskar mustahabbi ne ba wani abu ne wanda za ka ga kila wani bai yi ba kila kai kuma kana yin shi kenan nan ma kai ta samun rigima da mutane domin wani lokacin sai ku ga a kan mustahabbi an raba kan mutane haɗa kan mutane kuma wajibi ne ya fi ƙarfin mustahabbi ya wuce sunna ya kai wajibi mutane su raba sai ga wani a kan mustahabbi ya zo ya raba kan mutane kuma ya wargaza ma masallaci kuma ya tafi ka tuba shi ka ce wai ya ce maka sunna yake to kuma da hankali raba kan mutane ba daidai ba haɗa kan mutane ya kamata na'am مالك
رجاءً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
ونجد تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أولاً في إيمان لا تدخلوا بيوتا kada ku shiga buyutan kowane irin gida غير بيوتكم in dai ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu har sai kun yi nemi izini wa tusallimu kuma ku yi sallama ala ahliha bisa mutanen gidan zalikum khairun lakum wannan shine yafi muku alheri la'allakum tadhakkaruna ko cewa ku za ku tuna daraja da girma da hikima da take cikin wannan wa in lam tajidu fiha ahadan idan ba ku samu kowa a cikin gidan ba kai sallama ba kowa ka nemi izini ba kowa to sai Allah ya ce fala tadkhuluha kada ku shiga gidan hatta yu'zana lakum har sai an muku izini wa in qila lakum irji'u idan aka ce muku ku koma kenan ya nuna akwai wani amma ya ce a koma to sai Allah ya ce farji'u ku koma huwa azka lakum shine fi tsarki wato shine fi tsarki a wajen wallahu shi Allah bima ta'maluna alim wato Allah yana sane ko masani ne da abubuwan da kuke aikatawa laysa alaykum junahun Allah ya ce babu laifi akan ku an tadkhulu buyutan ku shiga wasu gidaje laisa maskunatin gidajen da ba a zama a cikin su ba wani wanda ya share guri ya zauna a cikin gida ne dai kawai fiha mata'un lakum a cikin gidajen akwai wani amfani na ku da kuke samu babu da zai ku shiga wallahu ya'lam Allah ya sani ma tubduna abinda kuke bayyana kuwa wa ma taktumuna da abinda kuke koyewa kuma yadda na baku labarin cewa wannan aya din akwai abubuwa da yawa ga wasu hadisai da aka kawo su wasu suna da inganci wasu ba su da inganci
mana ibnu kathir yake cewa a cikin tafsirin sa yace hadhihi adabun shar'iyya yace wannan aya din sun zo ne a matsayin ladubba na shari'a idan an ce ladubba shine abinda ake son ka tafi a kansa ka tarbiyantu da shi ka kuma saba da shi ya zama jiki ka rinka aikata shi saboda waɗannan ladubba ne na shari'a addaba Allah biha ibadatul mu'minin wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ladabtar da bayinsa mu'minai da waɗannan ladubba ne wa zalika fil istidan malai ta waɗannan ladubba ɗin suna faruwa ne a cikin neman izini don shiga gidan wani sai yace amara Allahul mu'minina Allah ya umarci mu'minai Allah ya dukulu buyutan kada su shiga wani gida min wato ghayra buyutihim in ba gidajensu ba ne hatta yasta'nisu har sai sun nemi izini ma'anar yasta'nisu shi ne yasta'zinu qabla ad-dukhul su nemi izini kafin su shiga wa yusallimu ba'dahu kuma bayan sun nemi izini sai sun yi sallama wa yanbaghi an yasta'zana salatan kamata ya yi wanda ya zo gidan wani ya nemi izini sau uku fa in azina lahu idan an masa izini ya shiga to sai ya shiga wa illa yace in ba a masa izini ba to in sarfa ya tafi kawai ya koma gida ka zo gidan wani sai ka yi sallama wasu suna ɗaukan tasta'nisu shi ne ka ƙwanƙwasa amma malamai masu tafsiri ba su tafi a kan ƙwanƙwasa a'a tasta'nisu shi ne tasta'zinu ku nemi izini shi ne wato sai ka yi sallama kuma idan ka zo sallama idan ƙofar gidan haka yake kallo kamar yadda nan ke zaune haka yake kallo to ka ga yadda wannan lasifikan take kallon arewa to haka fuskar ka ya kamata ka kalli arewa kar ka kalli cikin gidan don ba gidanka ba ne wanda ka zo ƙofar gidan gaba da gaba kawai ka tsoma kai ba a yi saboda watakila ko matarsa tana yawo ko shi yana yawo kuma tun da gidansa ne watakila ba ka gan shi da gajeren wando ko wani abu kama da haka shi yasa shari'a da ta zo kada ka sa fuskar ka kan ƙofar idan ƙofar gidan yana kallon kudu ne misali to shi kenan fuskar ka sai ka kalli yamma ko kuma ta kalli gaba ta gaba ka kallon cikin gidan ka to sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka shiru ka yi ɗaya kenan ko to watakila ba a ji ka ba ka sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah to kai biyu to sai ka saurara shiru ba magana to sai ka sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah kai uku sai zai ce maka wato wa yanbaghi an yasta'zina sala ka nemi izini sau daga nan in ka ji shiru to kawai ka tafi ba wani magana kuma yanzu za ka ɗauki wani kulki kai ta buga musu ƙofar gida watakila mai gidan bacci yake matar ma bacci take ka zo ka tayar musu da hankali haka kuke yi ko tambayar ku ake haka kuke yi mana kamar gidan mutane kai ta buga wa ko ba a yi wannan ba a yi a na dubba na shari'ar Allah ba a yi sallama ko ake sai ka shiru idan kai ɗaya ba amsa biyu ba amsa ba uku ba amsa ba to ba sai a na kai garin ka cewa ko bacci suke ina zo ka da me suke yi cewa aka yi ka tafi abinda Allah ya faɗa kenan ba ko ka bi ko ka saba ma Allah wanne za ka yi yanzu a ci Allah za ka saba wa don haka kuke yi galibin mutane abinda suke kenan a gidajen mutane wannan laduba ne wanda shari'a take son sai kun yi a wajen shiga gidan mutane kuma ba mu zo ma da dubban ziyara ɗin ba tukuna yanzu muna gaya maka wasu hadisai ne yadda rika ji yadda aka yi da annabi ma tukuna da yaje gidan wani za ka gane in girma kake ji da ya baka kai shi ba in tsabar ma mai kake ji da ya ƙoƙo baka ne kai annabi ba ya tabbata cikin sahih al-bukhari anna aba musa hina istadana ala umar salaha ya zo gidan sayyidina umar sai ne mai izini sauko istadana ala umar salaha ya ne mai izini akan umar sauko akan ya masa izini ya shiga gida falam yu'zan lahu bai masa izinin ba in sarafa sai ya juya wannan aba musa din waye ne sahabi ne ko kai bai matsayar da to shi wannan sahabi ne kai kuma da kaga da dole sai an gode kai mai matsayin ka ba za ka faɗa ba kamata ya kai ma sai ka ce kai ne wani saboda ka kai to baka kai ba ga wanda ya kai din ma sahabi ya je gidan sahabi amma ya nemi izini sau uku ba a masa ba a ce masa komai ba in sarafa sai ya juya ji saboda su dokar Allah ne ita ce a gabansu mu kuma nan hauma-hauma ne da kasassaba sun maƙala umar sannan sai umar ya ce alam asma a kauta abdullahi ibn qais yasta'dhib umar ya ce nikan ban ji sautin abdullahi ba kamar na ji sautin abdullahi yana neman izini na shigowa sai umar ya ce izinu lahu ku je ku masa izini fatalabuhu sai suka neme shi fawajaduhu sai suka same shi kadin da haba ya tafi waye bige nan ba za ku amsa ba waye bi ya bi Allah ko to kai watakila ba haka za ka yi ba in ba sa ake ba wannan ma ja a ba da zalika lokacin da ya zo kana mara ja aka yace me ya dawo da kai kana inni ista'adantu salatan falam yu'dhinni na je ni na nemi izini har sau uku kuma ba abin izini ba sai ya ce wa inni sami'tu rasulullah yace kuma ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya qulu yana cewa idza ista'adana ahadukum salatan idan ɗayan ku ya nemi izini a gidan wani ne ya shiga falam yu'zan lahu mutumin bai masa izini ba annabi ya ce falyansarif ya koma a inda ya fito ka ji umarni da annabi ko ka ji dai abinda annabi ya faɗa ko to sai wanda suke magana da shi sai ya ce masa la ta'tiyanni ala hadha ka zo mani akan wannan maganar da ka faɗa da hujja umar ya ce in baka zo da hujja ba au ja'uka au darabuka zan buge ka ko kuma zan yi maka abin da ba shi kenan tunda ka ce al-ibnu salah fa zahaba ila mala'in min al-ansar shi wannan abdullahi sai ya tafi zuwa ga taron ansarawa mutanen madina da suka karbi annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara lahum ma qala umar sai ambata musu abin da umar ya faɗa faƙalu sai suka ce la ya shaɗu laka illa wato akhzaru ba wanda ma za mu tura ya ba da shaida a kan abin da kai sai ɗan ƙaramin yaro cikin mu shi za mu haɗa ka da shi ya tafi domin ya zai ba da wannan labari faƙalu ma'ahu abu sa'idin al-khudri abu sa'idin al-khudri sai ya tafi tare da shi fa akhbara umar sai ba wa umar faƙalu sai ya ce alhami anhu wato abin da ya sa ban san wannan ba kenan lokacin da annabi ya wannan darasin umar yana kasuwa kada tunda yana kasuwa da bai iya sani wannan yana nuna kenan sahabbai ba duka ne lokacin da ake karanta wahayi suke gurin zai iya yiwuwa an karanta baya nan ko ya tafi wani abu daban an gane ko ruwaya ta biyu imamu ahmad yana cewa haddathana abdul razzaq akhbarana al-ma'mar an thabit an anas fati anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zalla tira da amincin Allah tabbata gare shi ista'zana ala sa'd ibn ubada manzon Allah ne yanzu da kansa anan ya nemi izini lokacin da ya je gidan wato Sa'ad bin Ubada ya je gidansa sai annabi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah yayi sallama kenan ko to yanzu in an amsa an masa izini sai me sai shiga ko fa qala sa'd sai sa'd ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah an gare amma saukin da ya amsa wannan sallama ya kiya daga murya yadda manzo Allah zai ji amsawa sai ya amsa kasa kasa bai yadda wanda ya sallama zai ji ba to shikenan walam yasma annabi annabi bai ji amsawar sa ba hatta sallama talata har sai da ya sallama sau uku wa radda alaihi sa'd talata shi ma sa'd sau uku yana mai da sallama an yi masa uku ya kuma amsa uku sai dai walam yasma bai ji yadda annabi ba saboda a hankali yake amsawa ya ki amsa yadda ba a ji kun gane faraja annabi sallallahu alaihi wa sallam daga nan sai annabi ya juya ya tafi to kaga yanzu fa gidan wani yazo bai yi amfani da girmansa da matsayinsa na annabi ba ne duk bai wannan ba saboda kawai ya tarbiyyantar da mutane kuma ya nuna musu yadda za a shiga sai juya ya tafi da kai ne fa bara ka ce komai ba ko fa atba'ahu sa'ad sai sa'ad ya bi shi domin bai maka amsawar yadda ya ji ba sai sa'ad ya fito kuma dama ka'ida ba a yin sallama hudu malam uku kawai ake kai daya kai shiru ka jira ka sake yi na biyu kai shiru ka jira ka sake yi na uku kai shiru ka jira in dai ba a ce ma komai ba to kar ka ƙara ta hudu al-istizan a wajen annabi sala'a ba uku ake ba a yin hudu nan kuma ka buga ka buga ka buga duk mutanen gidan sai ka tara su a bacci kuma ba gidanka ba ne ka zo ka tara da mutane hankali don me za ka yi wannan babu na dabi'a ce walla ba shari'a ba ce kawai hamaka ce da wauta da jahilcin masu jahilci ba wannan shi ne kawai yake dawo mutane in ba haka ba gidaje za su zauna lafiya kowa ya shiga gidansa suturarsa ce ba a yadda a buɗa masa ba idan ya shiga ko da yana jin kai ɗi a gaga yanzu a wannan sa'ad bin Ubada yana ji ana sallama amma amsawa yake ƙasa ƙasa can sai bi manzo Allah ya ce ya rasulallah ya manzon Allah bi abi anta wa ummi ya ce mahaifiyata da mahaifina duk su zama kwanta a gare ka zan iya ba da su saboda kai ya rasulallah ya ce ba sallamta taslimatan ba wata sallama da kai cikin guda ukun nan illa wa hiya bi uzun sai ga sallamar dukkansu a kunne na ina jin su to me ana ga ka amsa idan kana jin su wa laqad darattu alayka wa lam asma na mayar maka da sallama din yadda kai sallama amma ban mayar da ita yadda zaka ji ba sai ya ce wa manzon Allah abinda ya sa ban amsa ba yadda zaka ji ba wa aradtu ina rufe ne an istakthartu min mi'abin salatika wa min barakati salatik ya ce abinda ya sa ba zan amsa da murya ka ji ba wataƙila in kai ɗaya na amsa to shi ke nan sai in bari sai da kai uku kuma na ƙin amsa nan ma yadda zaka ji saboda duk abin da ya fito daga gidanka mai albarka ne ni kuma so nake albarkar ce ta shiga gidana to kun gane hikimar sa ko summa adsala al bait sanan sai ya shigar da shi cikin gida an gane fa qarraba ilayhi zabiban sai sa a shi abin nan bul ubada sai ya kawo ma annabi zabib fa akala nabiyullah sai annabin Allah ya ci daga abin da aka kawo shi aka kawo masa walamma faraga lokacin da ya gama qala sai annabi ya ce akala ta'abukum al-abrar al-abrar masu bin Allah sun ci abincin manzo Allah ya ci abinci ya ce masu bin Allah sun ci abincin baka da shakku akan wannan.
Na'am.
Wa sallat alaikum almalaika, sannan yace kuma bayan masu albarka masu bin Allah sun ci abincinku, mala'iku kuma sun yi muku addu'a. Wa afqara indakum sa'imun, sannan masu azumi sun yi buɗe baki a gurin. To wannan me yake nunawa kenan? Yana nuna na farko idan ka zo gidan mutum ka yi ladabin bin waɗannan matakai. Ɗayan biyu ne, ko dai a sallamarka ta farko a amsa, ko a ta biyu, ko a ta uku. To in an amsa zai ka ce to zan shigo, shi ne kane da izini. Na ka ce ka shigo zai ka shigo. Idan ka ba a amsa ba, to sai ka koma. Ko kuma a amsa ba a ce ka shigo ba, nan ma sai ka tafi. Ba shi dai kana ji a amsa sallama, amma ba a ce ka shigo ba, to ba ka da damar shiga. An gane ko? To waɗannan ladabba ne na gida, saboda abinda ya sa musulunci ya sa wannan, saboda ya tsare mutuncin wanda yake cikin gida. In dai kowa zai zo ya kutsa kai ya shiga gida, to ko sai an ga abin da ba a so. Ko kai ka ga abin da ba ka so a cikin gidan, ko kuma shi mai gidan a kalle shi a halin da ba ya so, ko kuma matar gidan a ganta a kan yadda ba a so. Shi yasa idan mun ci gaba, akwai wata aya can gaba, ita kuma ko ɗakin uwar mutum zai shiga sai ya nemi izini. Ko ɗakin jatumar ka baka shiga sai ta nemi izini. Domin ita ma kanta ba ka son ka same ta a halin da ba ka son ka ganta. Saboda haka mutunci ake yi wa mutane, suturta su ake, amma ka kutsa kai kawai ka shiga, to kamar kana tsiraita, wato abin nan, kamar kana tsiraita masu gidan ne. Don haka kuma kafin a ce ma ka shigo, to sai an yi kimtsa-kimtse. Ina fata kun fahimta. Yawwa. To sai wani hadisi shi kuma na gaba, shi ma daga wannan sa'atin ne Ibn Ubada din, wannan yake cewa zara na Rasulullah, manzon Allah ya ziyarce mu fi manzilina a gidanmu, wa kala assalamu alaikum wa rahmatullah, fa radda fa'al raddan safifan. Wannan hadisi shi ma yana maimaita abin da muka wuce a baya. Ya amsa sallamar amma amsawa a cikin sauti da sauka, wadda manzo Allah bai ji amsawar ba, don haka har sai ya juya. Daga baya suka bi shi kamar yadda ya gabata. Hadisi na gaba shi ba a kan wannan, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma wannan an samu shi ne daga Muhammad bin Abdurrahman an Abdullahi bin Yusra, kana kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Shi kuma yana bada labari yadda tabi'a ta manzon Allah take sallallahu alaihi wa sallam, domin manzon Allah kun san yana ziyartar gidajen sahabbai, je gidan wannan, je gidan wannan, duk danne ya duba su. Yadda yana daga cikin tabi'a ta annabi, idza ata baba qaumin, idan ya zo kofar gidan mutane, lam yastaqbilil bab, baya fuskantar kofar, min tilqa'i wajhihi, daga fuskarsa. Kuma yadda na gaya muku dazu, in kofar gidan yana kallon kudu ne, to fuskarka ta kalli gabar ko ta kalli yamma, amma kada ka kalli arewa, don za ka sa idanu a cikin gidan. To manzo Allah idan ya zo kofar gidajen mutane, lam yastaqbilil bab, baya fuskantar kofar, walakin sai dai annabi sallallahu alaihi wa sallam min rukunihi al-ayman aw al-aysar, ko ya kalli dama ko kuma ya kalli hagu, amma baya kallon direct cikin gidan mutane. An gane ko? Wa yaqulu, sai ya faɗa a wannan lokacin, assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullah, sai ya nema sau uku. Idan an samu dama ya shiga, in an ba da izini, in ba a bayar ba to manzo Allah zai koma. Abu Dawud aidan ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa waqafa ala babi wato ja'a rajulun wani mutum ne ya zo sai ya tsaya a kofa yasta'zir fa qama ala albab sai wato Usman sai ya tsaya a bakin kofa mustaqbilul bab yana fuskantar kofar wa qala lahu annabi sallallahu alaihi wa sallam hakaza an aw hakaza wa innama ista'zilu min an-nabi yace ai da ya kalli kofar gidan ma'ana shi ya zo da idanunshi sai ya ce to ai dama izinin da ake cewa ka nema dan kada ka kalli cikin gidan mutane to idan ka kana sallama amma kanka yana cikin har gidan kana kallo watakila in mata tana jibtawa a cikin kana gani wato mai amfanin ka nemi izini ai kaga abin da ka gani ko ba gani ba ka gani to da kenan wannan ba shi ne daidai ba abin da yake daidai shi ne karka kalli cikin gidan sannan ruwaya ta gaba wanda lokaci ya fara karatuwa ko na fara miki goma ba wannan ruwaya tana cewa daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala law anna amara wa tuhibbala alayka bi ghairi izni da wani mutum kawai zai lefo a kanka ba tare da izini ba sai ya shigo maka to idan da akwai kasa ko tsakuwa a hannunka ka cika masa idanu da ita ga jina mata mun hada hadisin ne magana kai ba wani ne nake magana ba hadisi ne wanda Imam Bukhari ya fitar da shi Imam Muslim ya fitar da shi Nasa'i ya fitar da shi Ahmad ya fitar da shi Ibn Hibban ya fitar da shi duk wanda da ruwaito shi to wanda bai ya shigo ba kamar sa izini bai ya shigo inda kasa rerayi cika hannun da ka watsa masa a idan ɗaya ruwayar kuma cewa take wanda bai ya shigo ko kuma yana leƙe yana sallama to inda musulla ka cika masa a idan haka hadisin ya nuna duk dai ana tsoratar da kai ne a kan shiga gidan wani don huruminsa ne huruminsa ne bai kamata ka shigo masa haka gaɓau ka shigo cikin gida ba ba a yi wannan a cikin ladabi na addini dole ne a koyi abubuwa wata rana Jabir yana cewa a taitun nabiya sallallahu alaihi wa sallam na zo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa daqqatul baba sai na kwanta ta kofa fa kana sai aka ce man za wane ne wannan qultu sai na ce ana wato ni ne ya yi sallama an ce waye ne ce ni ne sai aka ce masa wa innama kariha dhalik ba a san kai irin wannan amsawar yana hadhihi al-lafza domin ita wannan lafazin la yu'rafu sahibuha ba a iya gane mai ita hatta yusbiha bi ismihi aw kunyatihi allati hiya mashhuratun mashhur biha idan ka zo kai sallama aka ce waye to ba za ka ce ni ne ba saboda babu wani mutum a duniya sunansa ni ne ko akwai shi dole kana da sunan da aka sa baka to wannan sunan za ka ambata ba a amsawa da cewa waye ne sai ka ce ni ne a wannan ai ina manzo Allah ya ce ba za a yarda da wannan ni ne a ka faɗi sunanka shi za ya ce ka fito da sunanka a fili saboda ni ne la yi wa rafsani buha ba a iya gane da irin wannan sunan hatta yi siha bi ismihi sai ya fito da sunanka a fili wa mene sai ka faɗi sunanka ba wai ni ne ba wane ne ni ce ba wani mutum sunan da ni ce suna ba ka faɗa a fili aw kunya ko kuma ka fadi wata kunyar da ake kiranta da ita wanda ta shahara a wajen mutane an gane idan kana da wani suna wanda wata kunya da ake gaya maka wanda ta shahara to sai kai amfani da ita domin da ita aka san ka sosai an gane ko wa illa idan ba haka ba fa kullu ahadin yu'abbiru an nafsihi ana in ba ga kowane mutum da mugu da mara mugu da wane ne kowa zai iya cewa ni ne fala yahzun biha al-baqasud min al-istikza dan haka kenan wannan ba zai bada dama a samu damar amfanuwa da istizalin da kake nema ba saboda dama ai istizalin yana fuskara a san wane ne ko shi yasa ake son ka nema su saboda a gane waye ne to amma yanzu an tambaya waye ne ka ce ni ne a ba za a karbi wannan yawa sai ka faɗi sunanka zahiri wanda an san ka da wannan sunan to wannan shi ne abin da za a yi kuma shi ne ake maganar istizan waɗannan hadisai suna da dama a wannan babin amma lokaci ya rutsa mu za mu takaita su kuma gobe ba da su za mu ci gaba ba za mu faɗi limaza amara Allahu bil istizan me yasa Allah yake son yayi umurni da annabi izini saboda baya son ka shiga gida ko dan kare mutuncinka da mutuncin wanda za ka je gurin sa wannan shi ne abin da ya faru ku yi haƙuri ku rinka ɗaukar laduba wanda addini ya ce a yi domin mutane su samu sauƙi rashin yin waɗannan abubuwa su suke kawo wa su al'amari sannan kuma ko ba komai yana nuna kenan gidan mutum gidansa ne ba ka da dama dan bai barka ka shiga ba ko bai maka izini ba ka tafi kai ta gunagun babu dalili ba ba ka da dalili tun da yanzu ga wanda Allah da kansa ya zo gidan abin nan sa'ad ya yi sallama ba amsa masa da yadda zai ji ba amma kuma haka ya juya yake daga baya aka bi aka yi magana so da kai ma idan kai wannan shi kenan amma za a ga mutum ya roye ta bugawa shi da kansa zai ce cewa ko bacci suke ne tun bacci suke cewa aka tashe su tsakani da Allah ba haka hatta waya ba ku sanin lokacin da kuke buga wai kawai sai mutum ya ɗauki waya sai ya ta buga kowane lokaci akwai lokacin da bai kamata ka buga waya ba indai ba wani abu ne na mutuwa ba ko na rashin lafiya shi kuma yana karya wasu uzurai amma ai kowane irin musulmi ya sani a nan da ya garin daga 12 da rabi ya kamata ya haƙura da buga waya har zuwa ƙarfe 2 da kwata ko dan ne saboda zai ta bugawa in ba a ɗauka ba zai ta ko sallah suke to in dai ka zo sallah suke me yasa za ka buga sai ka ta bugawa a masallaci haka idan la'asar ta zo lokacin ta nan ma ya kamata ka yi haƙuri in dai musulmi za ka buga ma to ka san daidai wannan lokacin ana sallah to amma ka yi kirdadin lokutan da ya zamanto an gama wannan sallah ba wani abin da ya rage sai ka kira sannan kuma ka nisanci bugawa mutum cikin dare in dai ba uzuri ne na wancan abin na rashin lafiya ko mutuwa ko wani abu ko kana neman taimakon zuwa asibiti ko wani abu daban duk wanda ka kira shi bayan 12 dare tsorata shi za ka yi ba haka ba ne ku tsorata musulmi kuma haramun ne dan me za ka yi to amma saboda rashin ladabi ma ba mu da ladabtuwa da abubuwan da shari'a ta koya mana sai kawai kowa ya sai abin da ya ga dama wani ma in ya gamu da kayan zai mazu na ya tabbu ka wayar kawai ka ɗauka ba to dan me zai ɗauka dama wayar ba ta shi ba ne ta haka ce wani koli na zaka buga na haka hatta layuka za ka ga mutum kawai sai je ba wa wani mutum layin wani wannan amana ce zuciyarsa ce ba dama ka yi kyauta da wayar a ina da lani ka bari in ba ku waye ka ta kamar ba ka dauki kudin mutum da kai kyauta da shi a je ka duba wani sami da ake kira asabul yawmi yadda suke ta magana akan yadda shari'a ba ta yarda ka dauki kaya wani ka kyauta da shi ba tare da izinin ba amma haka kawai sai ku ta yawo wanda ya dauki layi wanda ya ba mu a cikin dukiyarsa ce ba ka da dama ka yi tafarruci a cikin ta sai da izinin duk wanda yana cikin amana idan kun kula banda cin amana juna ba abin da muke shi yasa ba za mu ji daɗi ba wannan ba yadda za a yi mu samu kwanciyar hankali ba yadda za a yi mu ji daɗi saboda mun ƙi mu ladabtu da irin abin da Allah ya ladabtar da mu shi za a ke ta shan wahala haka da hakan kuma za a ƙare ko? Ko da hakan za a gyara ne? Yawwa da hakan dai za a gyara to Allah ya ba mu ikon gyara Allah ya muku albarka za mu tashi a nan insha Allah sai gobe idan Allah ya sai mu makora to saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya saurara sannan kuma za mu addu'a makawunan mu da kasar mu gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid نستغفر الله ونتوب اليه نستغفر الله ونتوب اليه يا الله هنا توكل لي بسنا انت مولى يا سيدي من جد يا الله وانا نريد نعمل في مكه البركه في مكه خير المؤمنين اما كثار من كما لا في اكثر يا الله وانا جهر هنا روحك يا الله في مكه البركه من جد كثار من كرمك يا الله اثر هنا الدعاء قبلي يا الله يا كثار من كرمك يا الله في دلول الكتاب اتكي هنا روحك يا الله kawon da sauki a cikin wannan al'amari muna roƙonka ya Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah da akwai wanda suke tunar waɗannan abubuwa da gudu da bayan arewacin nan ubangiji muna roƙonka ya Allah kai ka bayan su kafin su ka bayan su muna roƙonka ya Allah duk waɗanda suke da hannu ubangiji ya Allah kai magani Allah ka rusa su ya Allah ka Allah kada ka ba su nasara Allah muna roƙonka waɗanda suna da tashi a gabar ta tsakiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wajen ya kwantar da wannan cikina cikin gaggawa Allah ya kwantar da ita Allah kuma ya sauƙaƙa Allah kuma kada ka ba ma Isra'ila da Amerika nasara a kan wannan ya Allah sun daga suna zaluntar al'umma sun kashe 'ya'yan mutane a cikin waɗannan gurare Allah ka nuna musu gazawarsu ya Allah ya Allah kai fata-fata da su ya Allah kai ɗaiɗe da su ya Allah kada ka ba su nasara a kan wannan abu da su ubangiji ya Allah karama ma waɗanda aka zalunta da zaluncin da aka yi musu suna ubangiji karama musu ya Allah da ramawarka musu cikin ramawa kuma kana da ƙarfin Allah kana da iko ya Allah karama musu ya Allah ubangiji ka rusa waɗannan mutane a zalubai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين